sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Litinin 12 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahari da cewa ya murmure. Dr. Anthony Fauci, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, ya fada wa gidan talabijin na CNN cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata talla campaign din shugaban kasa Donald Trump. Haka kuma ra'ayi cewa kalla malaman makaranta 3,000 ne a kasar Kamaru suka ki amincewa da tayin da rundunar soji ta yi musu na jigilar su zuwa makarantunsu a yankin da ake fama da rikici.
Babban sojojin 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi ƙarin haske akan soke rundunar 'yan sanda ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makami, wato SARS, da wacce za ta maye gurbinta. Ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ne ya lashe zaben gwamna a jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya. Za kuma aji a yau ake bude makarantu a Najeriya da kuma shirin da hukumomin ilimi a kasar suka yi domin bude makarantun musamman ma a jihar Kano. Sarfilu Hashim Gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahari cewa ya murmure tare da cewa yanzu baya shan kowane irin magani. Trump ya faɗi a wata hira ta waya da gidan talabijin na Fox News a shirinsa na safe cewa kamar dai ina da kariya, watakila ta lokaci mai tsawo ko gajere, watakila ma har tsawon rayuwa. Shugaban Trump ya ce yana da kariya bayan da aka bashi magunguna da yawa lokacin da ya kwanta a asibiti na tsawon kwanaki 4 da kuma lokacin da ya koma Father White House a makon da ya gabata. Amma sai dai wanda ke hira da shi, Maria Bartiromo, bata tambaye shi ko gwaji ya nuna baya dauke da cutar da yanzu haka ta kashe sama da Amurkawa 214,000 tare kuma da kama sama da miliyan 7.7 a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins ta Amurka. Jim kaɗan bayan gama hirar talabijin ɗin, Trump ya kafe a shafin Twitter cewa ya samu cikakken rahoto daga likitocin Father White House jiya. Ya ƙara da cewa hakan yana nufin ba zan kamu da ita ba, kuma ba zan yaɗa ta ba, ya yi kyau a sani. A ɗaya ɓangaren kuma, Dr. Anthony Fauci, babban masanin cututtuka masu yaɗuwa na Amurka, ya faɗa gidan talabijin na CNN jiya Lahadi cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar campaign ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. Fauci ya ce tallar wadda aka fitar ranar Asabar da ke nuna Trump ya warke daga cutar coronavirus an yi ta ne ba tare da amincewarsa ba. A wani bayani da yawa gidan talabijin na CNN, Fauci ya ce, a kusan shekaru 50 da ne ina aikin jama'a, ban taɓa fitowa na goyi bayan kowane ɗan takarar siyasa ba. Bayanan da aka alakanta da ni ta tallar siyasa an yi ne ba da izini na ba, kuma an ɗauki bayanan ne cikin wata magana da na yi a watan da ya gabata akan yunkurin da jami'an lafiya na tarayya suke yi. Tallar mai tsawon daƙiƙa 30 ta nuna abin da ake ganin an ciro wani sashi da Fauci ke cewa ba zan iya tunanin cewa wani zai iya yin abin da ya wuce wannan ba, bayan da wani mai bayani a tallar yake tattauna yunkurin gwamnatin Trump wajen yaƙi da annobar. Sai dai daraktan kwamitin campaign ɗin Trump, Tim Murtaugh, ya mayar da martani ga Fauci akan tallar, ya faɗa wa CNN cewa waɗannan kalaman Dr. Fauci ne. Hoton bidiyon ya fito ne daga hirarsa da aka yaɗa a gidajen talabijin na faɗin ƙasar, inda Dr. Fauci ke yaba wa aikin gwamnatin Trump da ta yi. Kalmomin da aka yi amfani da su daidai suke, kuma sun fito ne daga bakin Dr. Fauci. Mai neman zama alƙalin kotun ƙoli Amy Coney Barrett ta shirya faɗa wa 'yan majalisar dattawa yau Litinin a zaman tantance ta cewa bai kamata kotu ta yi kokarin yi wa gwamnati tsari ba, kamata yayi a baro shugaban kasa da ƴan majalisu. A jawabinta na bude zaman sauraron da aka fitar da wuri, Barrett ta bayyana aikin babbar kotu tana cewa ba a tsara ta bane don magance kowace irin matsala ko daidaita kowane kuskure a rayuwar al'umma. Yar shekaru 48 mai ra'ayin mazan jiya ita ce ta uku da shugaban kasa Donald Trump ya zaba a babbar kotun mai alƙalai tara. Za ta fuskanci zaman tantancewa na kwanaki hudu a gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki a wannan makon. Majalisar dattijai da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye kan 'yan Democrat na matsawa don tabbatar da alƙalin kotun kolin ya zuwa ƙarshen watan Oktoba. Dan kwanaki kafin Trump ya fuskanci mai kalubalantarsa Joe Biden a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba kan sabon wa'adin shugabancin fadar White House na tsawon shekaru hudu.
Jima kadan Sarfilu Hashim Gumel zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za mu fara da batun harkar tsaro a Najeriya. Biyo bayan korafe-korafen jama'a da ya janyo soke rundunar 'yan sanda ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi da makame wato SARS a takaice. Speto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi ƙarin haske kan sokewar da kuma wacce yanzu haka ake tsara kafa wata sabuwar rundunar da za ta maye gurbinta. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
The Special Anti-Robbery Squad of the Nigeria Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved across all formations.
Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Abubakar Adamu ke bayyana rushe rundunar 'yan sandan ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato SARS a dukkanin jihohi 36 na Najeriya da ma babban birnin kasar Abuja. Ya ce za a mayar da zuratan 'yan sandan da ke aiki a wannan runduna zuwa sauran ɓangarorin 'yan sanda su ci gaba da aikin ɗan sanda irin na yau da kullum. Nan gaba kaɗan ne kuma za a sake tsara kafa wata runduna ta musamman ta 'yan sandan wacce za ta maye gurbin wannan SARS din, sannan za a samar da wani dandali na 'yan ƙasa da zai ke mu'amala da shugabannin 'yan sandan a dukkanin matakai, wanda kuma zai ke ba da shawara akan ayyukan 'yan sandan. Wannan dai ya biyo bayan jerin zanga-zangar da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka yi ta yi ne a nan Abuja da wasu manyan biranen Najeriya. Majalisar Matasan Arewacin Najeriya, wacce tun da farko suka aikewa da shugaba Muhammadu Buhari wasiƙan neman kada a soke rundunar ta SARS, amma dai sun nemi a mata gyaran fuska, ta ce ko kaɗan ba ta ji daɗin yadda aka soke wannan runduna ba. Inji shugaban majalisar Zaidu Ayuba Alhaji.
Yau za mu kwana cikin bakin ciki saboda abinda muka sani ne kafa cikin runduna ta 'yan sandan Najeriya babu mutanen da suke adding impact, suke taimakon mutanen Najeriya duk da suna da nasu shortcomings. Karamin misali, mun gani mun ji mun tabbatar da a Maiduguri babu wata runduna da suke kokarin da sasu ke yi. Shi karan kansa gwamnatin Maiduguri sasu ne mutanen da suke taimaka masa wajen ganin sun kare rayuwarsa, wanda shi ne gwamna na farko du Najeriya ba wai arewa ba wanda muke alfahari da shi. Abu na biyu, a jihar Borno wato Maiduguri, in ba mu manta ba, an sace sojoji da motocinsu. Wannan runduna ta sa su ne mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu suka je wajen ganin sun kwato waɗannan motocin da kuma su karan kansu sojojin.
A cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu, soke rundunar ta SARS ba shi ne mafita ba.
Gyara ya kamata saboda komai so SARS din suna da amfaninsu, kuma duk wani 'yan sanda na duniya suna da runduna na musamman wanda suke aiki idan ta ɓaci. Haɗa kan ke kallon wannan tsafi. Tsafin nan akwai kyau, akwai mara kyau. So gyaran da in ka ce gyaran sa yanzu kamar yadda ake magana, ka cire su okay sa kawai ka ce ba sa sa suna nan a cikin 'yan sanda din aiki. Ai ba cewa kai za ku rasa da aiki. Kuma gyara ya kamata ai gaba ɗaya na 'yan sanda, na aikin 'yan sanda din gaba ɗaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da labaran kashi na biyu.
Akalla malaman makaranta 3,000 ne a kasar Kamaru suka ki amincewa da tayarin dinar sojan kasar ta yi musu na jigilarsu zuwa makarantunsu a yankunan masu amfani da harshen Turanci da ake tashin hankali. Malaman waɗanda suka gujewa hare-haren 'yan awara da sace-sace da kuma mamayar makarantunsu a yankin na masu amfani da Ingilishi sun ce ba su da tabbacin kare rayukansu yayin da wasu mayakan yan aware ke ci gaba da barazanar kashe malaman da ɗaliban da suka je makaranta. Malamin makarantar primary mai shekaru 47 Puru Isaac ya bayyana cewa ya ki karbar tayin da sojojin kamar na daukar sa zuwa makarantar da yake yankin. Duk da haka Puru ya ce abokan aikin sa shi da sun amince sojoji su rika daukar su daga garin Bamenda zuwa Ndof dake arewacin maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi.
The authorities are now taking the teachers who cannot access the
ya ce hukumomi yanzu suke daukar malamai da ba sa iya zuwa wuraren aikin su a motocin silki. Amma tambaya anan ita ce idan aka dauke su zuwa makarantun yaya malamai za su yi idan babu waɗannan motocin silken. Sojojin Kamaru sun ce suna cikin shirin kota kwana ta ranar 5 ga watan Oktoba. Lokacin da sabo shekarar makaranta ta shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 za ta fara domin su dauki malaman da ɗalibai da kuma ma'aikatan makarantun daga garuruwan su da ƙauyukan su. Sai dai ma'aikatan da ke kula da makarantun primary da secondary sun ce sama da malamai 3000 ba su je wurin aikin su ba a makon da ya gabata. Ƙasar Kamaru ta sanar da buɗe makarantu 140 cikin 500 da mayakan suka rufe cikin shekaru 4 da suka gabata. Da kusan ɗalibai 30,000 suka je makarantun. An kawo masu zanga-zanga da yawa a jiya Lahadi a Belarus yayin da gangamin da ake gudanarwa mako 10 a jere akan da daddan mai mulkin kama kariya shugaban ƙasa Alexander Lukashenko. Tunda shugaban ya yi ikirarin cin nasarar zaɓe a ranar 9 ga watan Agusta mai cike da takaddama, masu zanga-zanga suka rika fita kan tituna suna neman ya yi murabus ya kuma saki fursunonin siyasa. Hotunan bidiyo daga zanga-zanga ta baya-bayan nan sun nuna yadda jami'an tsaron ke amfani da mesa fesa ruwan zafi da sanduna suna tarwatsa gangamin mutane. 'Yan sandan Minsk sun ce sun kawo mutane da yawa. Rikicin ya biyo bayan wata ganawa ce da ba a saba gani ba tsakanin Lukashenko da shugabannin 'yan adawa da ke ɗaure a ranar Asabar.
Gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC a jihar Ondo, Oluwar Rotimi Okeredolu, shine ya lashe zaben gwamna a jihar Ondo a zaben da aka gudanar a ƙarshen mako. Ga rahoton Hassan Umaru Tambuwal da ya hada mana.
Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC Oluwar Rotimi Akeredolu kuma gwamna mai ci a jihar Ondo ya lashe zaben gwamnan jihar Ondo da ƙuri'u 292,830. Mr. Eyitayo Jegede na jam'iyyar PDP ne ke biye da shi da ƙuri'u 295,791. Sai Agbola Ajayi na jam'iyyar ZLP wanda ya taho na uku da ƙuri'u 69,127. Babban baturen sanar da sakamakon zaben jihar Ondo, Professor Idowu Olayinka na Jami'ar Ibadan ne ya sanar da sakamakon zaben gwamnan na jihar Ondo a hedkwatar hukumar zaben da ke birnin Akure. Kuni dai ɗaruruwan magoya bayan gwamna Oluwar Rotimi Akeredolu suka fantsama kan tituna a jihar suna tarera waƙoƙin nasara. Kana masu ababen hawa na ta matsa ham-ham don nuna jin daɗin su ga nasarar jam'iyyar APC. Goma sha bakwai ne suka fafata a wannan zaben gwamnan da masu lura da al'amura suka yaba a game da matakan tsaron da aka dauka a lokaci da bayan zaben. Jam'iyyar APC ta samu nasara a kananan hukumomi guda 15 a yayin da jam'iyyar PDP mai biye da ita ta samu nasara a kananan hukumomi guda 3 kacal. Masu sa ido a game da zaben sun nuna cewa an yi zaben ba tare da wani mirsisi ba, sai dai wasu yan matsaloli da ba a rasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Yau Litinin ɗaliban makarantun primary da na secondary a Najeriya ke komawa ajujuwa domin fara ɗaukar darasi bayan shafe fiye da watanni 7 a gida sanadiyar annobar corona. Daga Kano, wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto akan tsare-tsare da gwamnatin jihar Kano ta yi domin samun nasara. Mahmud Gareka.
Hukumomin jihar ta Kano ne suka bada umarnin sake bude makarantun bisa sahalewar kwamitin yaki da cutar corona na tarayya tare da alƙawarin kiyaye dokoki da ka'idojin da kwamitin ya shimfiɗa. Kamar aikin feshin kashe kwayoyin cuta a harabar makarantu da samar da safar hanci da baki da kuma sinadaran wanke hannu. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na Kano ya ce sun gudanar da aikin feshin kashe kwayoyin cutuka a makarantun kafin kaiwa ga wannan gaba.
Mun bi makarantun nan ɗaya bayan ɗaya na gwamnati da masu zaman kansu an yi musu feshi. Aikin nan ana bin sa daki-daki ne duba da yanda kwamiti na karta kwana na gwamnatin tarayya na yaki da wannan cuta suka bada umarni.
Domin tabbatar da tazara a tsakanin ɗalibai a jujuwa akwai wasu matakai da aka ɗauka, inji kwamishinan ilimi na Kano Sanusi Sa'idu Kiru.
Yara 'yan firamare aji ɗaya da aji biyu su je makaranta ranar Litinin da Talata. Kaga idan suka je su kadai ajujuwan 'yan aji uku, 'yan aji hudu da 'yan aji biyar kaga free suke a wannan rana. So wayannan yaran kaga za a iya jera su ba tare da matsatsi ba, ba tare da turmutsatseniya ba. Laraba, Alhamis, Juma'a kuma ba za su ci ba. So kaga su ma ajujuwan su ma za a yi amfani da su, 'yan aji uku, hudu, biyar su ma su amfana da su. Saboda haka za a tafi da wannan har zuwa ƙarshen wannan term din da muke ciki. Saboda haka wanda yake koyarwa da 'yan aji uku primary 3, 4, 5 su kuma kaga su ne za su zo ranar Laraba, Alhamis da Juma'a.
Yanzu haka dai iyaye na tsokaci game da wannan yunkuri na sake bude makarantu a Kano bayan kasancewarsu a kulle tsawon watanni 7.
Lamina Ibawa, alhamdulillah, dama muna jiran wannan lokacin ranar da za a koma makaranta. Mai ta zaune da yara a gida ba karatu ba ilimi, ai ilimi shine.
Sunana Umar Ngaiya Ungwa Uku. Alhamdulillah, ni farin cikin da nake ji a zuciyata a game da kowa makaranta. Saboda kaga yanzu yara wa'yansu sai a hankali, saboda sun riga sun sangarta sanadiyar wannan cuta da aka samu. Ko ba damar da zaka ba irin ba'ai makwata, an kai musu faɗa yanzu abin sai zama tsaya. Amma yanzu alhamdulillah ni ina roƙon jama'a da duk yadda za a yi, dan Allah dan Annabi, idan mun tura su makarantar mu, mu bi su a makarantar mu gani.
Ana ta ɓangaren ma'aikatar kula da harkokin ilimin gaba da sakandare ta ce nan gaba kaɗan ne za ta buɗe makarantun da ke ƙarƙashin kulawarta.
Mu ma muna ta shirye-shirye yanda za a koma wa'innan makarantu na gaba da sakandare.
Dr. Mariya Mahmud Bunkure kenan kwamishinar kula da harkokin ilimi mai zurfi a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumar da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wani sabon shirin ciki da gaskiya. Inda a yau za mu ci gaba da bin diddigin rushewa wasu 'yan kasuwa shagunansu a ƙaramar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, waɗanda ko tsinke ba a ba su damar ɗauka ba, duk wadda cewa akwai umarnin kotu na dakatar da dukkan wasu ayyuka kan batun. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Makon da ya gabata, mun fara sauraron shugaban 'yan kasuwar da aka rugujewa wuraren neman abincinsu a tashar Wowo Park. Bisa ga umarnin shugaban ƙaramar hukumar Kuje, Abdullahi Suleiman Sabo, wanda wannan fili ya yi ta kiransa tare da aika masa saƙon karta kwana amma bai amsa ba. Su dai 'yan kasuwar da aka yi wannan ɗanyen aiki sun ce sun sayi wuraren nasu ne tun shekarar 2001. Suka kuma gina shaguna da ɗakunan cin abinci har ma da gidan wanka da ba haya domin yin kasuwanci. Kamar yadda shugaban 'yan kasuwar Alhaji Abubakar Batura Zaria ya bayyana wannan fili a makon da ya gabata, sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda ƙaramar hukumar Kuje ke muradi. Amma sam hakan bai yiwu ba, kuma umarnin da kotu ta bayar na dakatar da rushen bai yi tasiri ba ga wannan shugaban ƙaramar hukuma. Shin yanzu kowane hali ƴan kasuwar ke ciki kuma ya yanayin asarar da suka yi? Ga Alhaji Abubakar Batura Zaria.
An kira duka mambobin domin ni ne suka ba ciyaman nan masu shagunan. An kira yanzu kaman waje Marliya a suya din nan. Akwai POS ina a wurin. Kuma akwai akalla nan kawai inda muke POS din nan akwai miliyan 2,500 a SEP. Mun zo mun samu an fasa SEP din an kwashe da shi mashin din POS din. Da miliyan 2,500 din an wuce da shi. Da kazan da ya rage da naman ragunan da ya rage da kayan shaye-shaye dukkan robobinsu nan an take su gaba daya. So akalla yanzu ne muke tara rahotanni akwai Ibon da ya zo ya ce shi dama akwai kudin shi da ya bari zai je kasuwa. Ran Juma'a duk ba su domin wasu ko da ka zo sai ka iske shagunan an balle su an kwashe kayan wasu don barayi an ba su dama kawai an taɓi ban gani ma.
Ya nuna da an yi asarar kayan na miliyoyin naira ba san iyakacin da
aka ko ni a office dina akwai abokina da ya bani kula mishi da ginin makaranta akwai kudin trailer 5 na siminti da ya kawo na bar shi a office din wallahi ko ledan ban gani ba. Lissafin ba karamin kuɗi ne muke asaran shi ba gaba ɗaya shago sama da 100 kuma da kayan a ciki ba wanda ya cire ko tsintsiya.
Kuma shi shugaban karamar hukuma da ake ɗaurawa wannan aikin na rushe-rushen zuwa yanzu bai tuntuɓe ku ba cewa ga abin da ya kamata za a yi nan gaba kan wannan abu da aka yi.
Ya ce duk uban da za mu gaya ma mu je mu gaya ma abin da ya yi kenan.
Tun da wannan abu ya riga ya faru yanzu me kuke yi a nan kuje?
Yanzu dai muna ba mutane haƙuri mun zauna kawai kowa na lissafin abin da ya rasa.
Ma'ana kuna gida ba ku a wata sana'a kenan?
Ba komai to ai an riga wurin sana'an kenan an riga an karya mu ko muna zaune sai yadda Allah ya so. Ba wani hanyar samun ko kawo wurin ne dama.
Ban ji kun yi maganar kira ko ga minista da yake shine shugaban waɗannan yankunan ƙananan hukumomi shida na Abuja ba kun takaita abun ga shi shugaban ƙaramar hukumar kuɗi?
Shi yanzu maganar da muke harkoke mun rubuta takardar kuka zuwa ofishin shi. Na kasuwan nan ma ya sa kwamiti tun farkon hawan shi wancan karon ya sa kwamiti. Na kukan da muka yi an rushe mana shaguna sama da 100 da wani abu ya sa kwamiti. Har yanzu ba a ce mana komi a kwamitin kasuwa ba ga kuma ya zo ya faru.
Wannan ya zama tsarin ku kuna bin ofishin minista bashin aikin kwamiti kusan ko labarai ko korafi biyu kenan.
Korafi biyu kenan amma na kasuwa an sa kwamiti har yanzu ba a ce ko yi hakuri ba a ce mana ba.
Allah ya kyauta ganin cewa har ya zuwa hada wannan shirin shugaban karamar hukumar Kuje Abdullahi Suleiman Sabo da ake zargi da aikata wannan aiki ya ki tanka mana. Filin ciki da gaskiya ya ziyarci ofishin daraktan raya birane na babban birnin tarayya Abuja Muktar Galadima wanda shi ne ke kula da lamarar dushe-dushe.
Ina tare da Muktar Galadima wanda shine shugaban kula da yanayin cigaban babban birnin tarayya Abuja. Muktar Galadima yi mana bayanin akwai korafi da muka samu daga yankin Kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da basu dama sun kwashe kayan su ko ba tare da basu diya ba. Me zaka ce kan wannan?
Farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar ta kula da ita wanda ake kira Abuja Market Management Limited. Amma wannan korafi da ake magana a kai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba. Su karamar hukumar Kuje su suka rusa kayansu a kan za su sake sabunta wannan wurin. To shi yasa suka rusa wannan shagunan ɗin amma sun ci za su zo su sake gina shagunan ɗin ko mutanen da aka cire musu rumfunansu a wurin da a bayar da su kai.
Wato ma'ana bayan an sake gina sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayansu ko za a sake danka musu shaguna?
Na'am za a danka su shagunan ɗin. Suna yi ne suna sabanta da wato abinda Bature ke kira upgrade. Za a yi upgrade wannan kasuwan ɗin shi yasa aka ɗaga wa waɗannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba.
Ko da yake Muktar kana bayani ne a taƙaice waɗannan ‘yan kasuwan sun ce sun rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu kadunsu kan wannan lamarin.
Na'am, tun da yanzu har yanzu ba mu samu wani sanarwa game da wannan ba kaga baran ce gashi abin da yake akwai ba. In da ce an turo mana daga shi ofishin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai. na shawarwari kuma da wani aikace da ya kamata ya kai. To amma tunda dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai gaban minista zai turo mana mu gani.
Okar Galadiwa, abinda za mu tambaya a nan su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu, me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba?
Kamar da suka rubuta ma mai gidan ministan babban birnin tarayya, wannan mataki ne mai kyau da suka ɗauka. Sa'an nan kuma su samu wakilansu da za su ci su samu shugabannin ƙananan ƙaramar hukumar kuje. Sai su zauna da su tattauna sai a samu maslaha. Domin gaskiya a wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne matsala ta haƙƙinsa ba, sai an bi duka abin da ya kamata a yi.
Cikin hirar da muka yi da shugaban 'yan kasuwar Malam Bature Zaria, ya ce shi shugaban ƙaramar hukumar kuje sun yi masa magana amma ya nuna su je su kai ƙara duk inda suka ga dama babu abin da zai faru. Me za ka ce kan wannan?
To ka san wannan abin bai shafi hurumin na ba na a gyare-gyare da wani abin nan. Kai dai kullum sai dai bayar a matsayin shawara. Kamar da suka rubuta ma minista bai ɓaci ba, sun ɗauki mataki ne da ya dace. Kuma minista kamar da na gaya maka mutum ne mai bin kadi da ba kowa haƙƙinsa zai yi abu a kai.
Bayan tun da dai ana tunanin cewa za a dawo musu da shagunansu, kazalika abubuwan da suka yi asara ko wani mataki ya kamata su ɗauka, duk da na ji labari su ma sun je kotu kan wannan a dakatar da rusa waɗannan shaguna.
Kamar da na gaya maka baya, sun riga sun rubuta wa mai gidan minista, sa'annan kuma su hukumar ƙaramar hukumar kuje sun ce ba wanda ya sai abu da nasu. To ni na ga shawarar da ya kawo shine shi hanyar laluma da tuntuɓa shine mafi a'ala gaskiya. Domin wani ɗaga jijiyan wuya da wani abu nan ba zai taimaka ba, saboda haka suna da ƴancin su samu su je kotu. Amma hanyar da suka ɗauka yanzu shine mafi yafi dacewa, shine hanyar da suka rubuta ma mai girma minista, shi kuma Allah da kamar da ya maka zai bi musu kadin su.
Yawwa, a ƙarshe gaba ɗaya idan suna sauraron wannan hirar, menene za ka ce musu? Shin su zo su ci gaba da bin takardar su a ofishin minista su sake rubuto wata ko su yi zaman su kawai su jira za su mataki?
Akwai wannan ma'aikata da ake kira Area Council Secretariat a nan ƙarƙashin ofisin minista, su kai ƙorafinsu wannan guri ɗin. Ba mamaki ma shi mai girman minista ya tura wannan takardar zuwa wannan ma'aikatar ɗin, su bi zuwa wannan ma'aikatar zuwa har ofis ɗin shi babba shi minista. Insha Allah za a samu maslaha, ni shawara zan ba su kenan. Na ce su bi wannan hanyar da suka ɗauka, wannan matakin da suka ɗauka zai in Allah ga za a samu maslaha.
Idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu ziyarci ofishin mai girma ministan birnin tarayya Abuja domin nemo amsoshin da 'yan kasuwar ke nema. Sai a kasance da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Yanzu a madadin Nasura da Mel Hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya lahari da cewa ya murmure. Dr. Anthony Fauci, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata talla campaign ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. Haka kuma za a ji cewa akalla malaman makaranta 3,000 ne a ƙasar Kamaru suka ƙi amincewa da ta yin da rundunar soji ta yi musu na jigilarsu zuwa makarantunsu a yankin da ake fama da rikici.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da karfe 8 agogon Najeriya kamar da caji, wato karfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, bari mu miƙa ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalan Halima Lawan Umar, wacce Allah ya yi wa rasuwa jiya, kuma za a yi jana'izar ta Ablazi da ke karamar hukumar Kwayo Kusar a jihar Borno. Allah ya ji kanta, ya bai wa iyalai da 'yan uwa haƙuri, ya kuma kyautata ta mu ƙarshen. Yanzu a madadin Sarfil Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Tubahiro Dodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tasila ce ke muku fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Washington DC.